The Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi, kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, gwamnatin jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar yanke hulɗar soji da ƙasar Amurka nan take. Wannan shelar ta zo ne kwada guda bayan da wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka ta bar Niger ɗin, inda ta kai ziyarar kwanaki uku ta ƙoƙarin sake ƙulla hulɗar soji da sauransu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Wakilin Ayamai Silabarma na dauke da ƙarin bayani.
Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple.
Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Colonel Abdurrahman Amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Asabar na cewa Jamhuriyar Niger ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Niger a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba da rai ya so ba, haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta dace daga Amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar Niger ya sa majalisar CNSP da gwamnatin rikon kwariya suka umarci dakarun nan 1,100 da Amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba. A cewar wannan sanarwa, wannan sabon al'amari na zuwa ne a washegarin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Niger a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi, inda suka tattauna da Prime Minister Ali Lamine Zen da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da Niger tafarkin demokradiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Ko da yake yunkurin ganawar Amurka wanda General Abdurrahman Tani ya tattara, lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya hada jami'an kasashen biyu. A wani bangare na wannan sanarwa, hukumomin na Niger sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya Molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun Talata, Laraba da Alhamis din da suka gabata. Hulɗa a tsakanin Niger da ƙasashen Rasha da Iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan Niger ta tabo. Suna masu kare matsayin ƙasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Ƙasar Amurka, wacce ta yi Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023, ta dakatar da baiwa Niger tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama, ciki har da fannin tsaro. Haka kuma ta sha yin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da kasashe irin su Rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Barma da wannan rahoton. Ana kyautata zaton tattaunawar neman cimma yarjejeniyar kwanciyar ɗamara tsakanin Isra'ila da Hamas da ta cije za ta ci gaba a Qatar a yau ɗinnan Lahadi, a cewar jami'an gwamnatin Masar. Wannan tattaunawar za ta zama ta farko da ta haɗa jami'an Isra'ila da Hamas kai tsaye tun bayan da aka shiga watan Ramadan mai tsarki ga musulmi. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun so a samu cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni 6 tun kafin a shiga watan Ramadan a farkon mako. To, amma sai Hamas ta ki amincewa da duk wata yarjejeniyar da ba za ta kai ga kwanci tsamara kwata-kwata a Gaza ba, buƙatar da Isra'ila kuma ta ki. To, amma a 'yan kwanakin nan duka ɓangarorin biyu na ba da himma wajen ganin tattaunawar ta dawo. sojojin ruwan India sun kubuto jirgin ruwan MV Ram na daukar kaya a yankin Puntland na kasar Somalia jiya Asabar bayan kwashe sa'o'i 24 ana ta musayar wuta da kuma turjiya a cewar ministan tasoshin jirgin ruwan yankin na Puntland Ahmad Yasin Sala an ce dai ba a raunata matuka jirgin ba yan fashin tekun waɗanda ake zargi da yin garkuwa da jirgin mai dauke da tutar Malta tun a ranar 14 ga watan Disamba sun yi musayar wuta sosai da sojojin ruwan Indiya shekaran jiya Juma'a. Sojojin ruwan Indiya sun yi nasarar yin wannan aikin wanda suka fara tun da daren jiya. Sojojin ruwan sun kama yan fashi 35 kuma sun kubuto jirgin ruwan na MV Round kuma matukansa na cikin koshin lafiya in ji shi. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barin wutar da Ukraine ta yi kan birnin Belgorod na kasar Rasha ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 2 a cewar jami'ai jiya Asabar, yayin da Rasha kuma ke ikirarin wargaza aniyar wasu miyagu ta ketara kan iyakar. Wani mutum da wata mace sun mutu a wannan harin baya ga wasu uku da suka ji raunuka a cewar gwamnan yankin Yacheslav Galatkov ta kafar Telegram. Wannan ne na baya-bayan nan a musayar wutar makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma rokoki a wannan yaki na Rasha da Ukraine. Mutane 5 ma sun ji raunuka bayan da wani jirgin saman Ukraine mara matuki ya auna wata mota a ƙauyen Golotovo mai tazarar kilomita 2 daga iyakar Ukraine a cewar Galatkov. A ƙarshe, shugaban Venezuela Nicolas Maduro zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa don sake samun wani wa'adin shekaru 6 a zaben da aka shirya yi ranar 28 ga watan Yuli a cewar jam'iyyar gurguzu mai mulkin ƙasar a jiya Asabar. Maduro mai shekaru 61 wanda tsohon shugaban kungiyar direbobi ne ya hau mambari ya yi jawabi ga magoya bayansa bayan da mataimakin shugaban kasa Diosdado Cabello ya ayyana shi a matsayin dan takarar jam'iyyar gurguzun. Sakamako guda ne kawai za a samu, wato nasarar jama'a a ranar 28 ga watan Yuli a cewar Maduro wanda ke sanye da jar rigar jacket ya kara da cewa sun kasa hana mu ba ko za su iya hakan ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan batun wallafa kayan lefi a kafofin sada zumunta da ya zama ruwan dare tsakanin al'umma da maranda masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. Suka ce kamata ne a tashi tsaye wajen faɗakarwa don nuna wa matasa cewa ba koyarwar addinin musulunci bane illa al'ada.
Sunana Abdulwasi, nuna kayan lefi a social media gaskiya kwata-kwata bai dace ba, domin ya kamata ya zama private affair tsakanin mijin da amaryar shi. Kwata-kwata bai kamata wai an nama duniya ce wai ga abin da ya shigo matansa ba. And most times in har ma yi wannan kayan lefin sai a don fara maganganun fara tasowa kayan ne bai kai ba ga irin kayan da ya shigo mata. Wasu ba ce wai a'a bai da kuɗi ce wata kaya sai maganganun zai fara yawo.
Ra'ayin wani matashi kenan akan wallafa bidiyon lefe a kafofin yanar gizo. Kusan kowane wata ana yaɗa kayan lefi a dandalolin sada zumunta musamman Instagram, Facebook da TikTok, inda wasu matasa ke kokawa akan munar tasirin da wannan ɗabi'ar ke yi ga masu shirin yin aure. Kamar yadda za ku ji daga bakin wani matashi.
Sunana Abdulrazak Usman Buhari. Lallai wannan maudu'i babban maudu'i ne, kuma abu ne wanda ya zama kamar ruwan dare yanzu a cikin al'ummarmu. Za ki ga kayan lefe sai a ɗauka a sa shi a social media ya yi ta yawo. Wani lokaci ita yarinyar da aka kawo kayan lefen ita ce ma za ta ɗauki kayan lefenta take sawa a social media. Wani lokaci kuma wasu daga cikin ƙawayenta ko kuma wasu daga daga cikin danginta. To a gaskiyar magana wannan abu yana kawo cikas sosai a wurin ma hana matasa yunkurawa don yin iya karfinsu. Wani zaki samu shi ga iya abin da zai iya yi kuma yana da karfin da zai iya yin akwati guda biyar. Sannan kuma a cikin akwati guda biyar nan duk dai abin da ake dan bukata su atamfa, jaka, takalma, dan kayan bacci da sauransu dai alhamdulillah zai iya yi. Amma mace da yake neman za ta iya ganin wani kayan lefe a wani wuri sai ta dauki video ma ita da kanta ta yi saving a wayanta. Idan ya je hira sai ki ga a ranar hiran gaba ɗaya kawai za a zauna ne ana kallon wannan video din.
Na'am, Abdulrazak, kai mana karin bayani akan kallon irin bidiyon da ka ambata.
Kamar ana baka sako ne, wannan abu fa shi nake so. So kin ga shi already ga abin da zai iya yi. To amma nuna masa wannan da aka yi sai ki ga ya sa gwiwansa ya yi sanyi a gaskiya. Ya ji ma to wannan fa tunda ta fara ganin wancan kuma ga abin da take so kuma ni gaskiya ba zan iya yi ba. To menene amfanin mu ci gaba da batawa juna lokaci? Kin ga wannan zai iya saka shi ma saurayi ya ji a to shi ba zai iya ba. Kawai wannan ta fi karfi na ta samu daidai da ita. Sannan kuma a gefen su mata din su ma sukan dauko abin da zafi wani lokaci. Duk da dai ba dukkansu bane, ba za mu musu kudin goro ba. Amma wasu daga ciki zaki ga za su ci wance an kai mata akwati na kaza ni ma irin sa nake so. Kuma ba fa ta san karfin wanda zai aure wancan din ba. A'a, kawai ita ta gani ne a yanar gizo. Gani kawai suke to ai su ma me zai hana a yi musu kaman haka idan har za a ma wanci.
Yanzu bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa, Malama Maimuna Ummi Abdullahi, wacce aka fi sani da suna Coach Diddy, akan yadda take kallon batun wallafa faifan bidiyon lefe a kafofin yanar gizo.
Ni gaskiya a tunani na batun lefe din nan da ake sa social media ra'ayin mutum ne, wanda kuma ya ga abin da aka yi mun yace shi ma dole sai haka shi fa ya sa kanshi cikin wahala. Duniyan nan ba daya bane ma kowa. Shi sa ko yatsun mu daban-daban ne. Baka iya hana mutum sa abin da yake so a social media. Kowa na da ra'ayin shi. Amma duk wanda ya sa ma kanshi wahalan cewa dun wani ta samu wani ni ma sai na samu to ya shiga wahala. So wannan is called emotional intelligence ne da tunani. Ba lalle bane ba. Ba wacce yar mai kuɗi wani ya iya mata akwati na 100 kai ma sai kai. Kowa na da level din shi. Kowa ya nemi nashi. Ba wanda ya sai hana wallahi mutane abin da za su yi. Duk abin da mutum yake so yana iya yin sa social media. Amma kai kuma sai kai makanka faɗa. Ni ga inda nake a rayuwata ni ban san in haka ba so zan yi daidai da ni. So ra'ayi ne.
Shin menene lefe a bisa koyarwa addinin musulunci? Bari mu ji daga bakin malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillah kamar yadda muka sani shi lefe a musulunci wato ba irin lefen da ake yi bisa al'ada a kasashen mu ko a wasu kasashe ko wasu al'adu daban-daban ba. Abinda Alkur'ani yake gaya mana shine Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata masa to ya ciyar gurgudo ba tare da yayi albazaranci ba, kamar yadda shi ma wanda Allah ya kuntata masa wato ma'ana ya takaita masa samun sa shi wajen daukar dawainiya ko ciyarwa shi ma yayi gurgudon abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa, domin Allah baya kallafa ma wata rai baya dora ma wata rai sai abinda take iyawa. To shi ya bamu kuma shi yayi mu daban-daban, ba mu tare mun zama daya ba. Dan haka dangane da abinda ake yi bisa lefe na al'ada, idan mace za ta yi aure shi mijin da zai aure ta ya hada akwatuna daban-daban gurgudon wadatarsa, kuma sai ya zama na a yayin da aka zo aka kawo gidan ita amarya ƴan uwan mahaifinta wato su ne gwaggwaninta kenan mafiya yawa, zaka ga sun zo tare da kawaye da ƴan uwa da dangi da haula gaba daya a rinka dagawa ana guda ana shewa ana daukan hoto ana yadawa musamman kafafen sada zumunci na zamani, kuma a rinka sa hoto wata kila ma ga amaryar nan ga kuma shi ango din cewa wani angon wacce wanda zai aure ta ya mata kaya iri kaza.
Na'am, malam menene illolin daukan wannan dabi'ar?
Wannan abun yakan haifar da matsaloli kamar haka. Na farko dai al'amarin mutane gaba daya ko ya tsumu muka duba ba daya muke ba, dan haka bamu taru mun zama daya ba. Wata Allah madaukakin sarki ya bata miji wanda yake ba mai samu ba a lokacin da za su yi aure, dan haka bai samu damar da ya mata kaya irin na wacce ba. Wata kuma a lokacin da za a yi auren shi mijin yake da dama, dan haka ya waɗannan kayayyaki. Amma abin da zai baki mamaki ko ya bamu tsoro shine wata tana shiga gidan to duk wani abin da yake wato na ainihin samu sai ya dace da lokacin da Allah ya kawo jarrabawa sai abin ya tsaya gaba daya. To kaga wannan laifin da aka yi, wasu sai su fassara da cewa ma ita ce ta zo da muguwar sa'a ma'ana mai farin kafa. Sannan kuma wata da ake ganin cewa ba a yi mata irin wannan laifin ba, zaka ga Allah ya kawo ta gidan yayin da mijin da farko dai bai da wadata, amma da zaran an yi auren cikin aminci sai Allah ya ta kawo budi na alkhairi. Wasu sai su dauka cewa to ta zo tana da goshi. To mu a musulunce abinda muke fassarawa shine to harkan aure ba harka ce ta jin dadi ko kyalkyalin duniya ba, a'a ibada ne aure. Dan haka wanda Allah ya bashi kumban susa yayi gurgurdon hali amma kada ya almubazzaranci, ba kuma abu ne wanda za a zo a dauka ana nunawa wa duniya ba, domin aiwa matarsa yayi. Dan haka wani al'amari wata irin al'ada ce baka wanda kuma ba musulunci bane. Kuma ma muna da labari ai a yanzu abinda ake yi shine zaka iske wasu daga cikin ma'aurata din hayo kayan suke yi a kawo a nuna wa duniya a yada ainihin kafafen sadar da zumunci na zamani a dauka cewa ai wani mai wadata ne alhali ƙarya ne. To kaga duk auren da aka gina shi akan ƙarya ko dan abun duniya ba dan Allah ba, to wannan auren baya dorewa. Amma auren da aka yi shi bisa manufar addini, mutuntawa, rangwame, saukakewa, soyayya, to wannan aure shi yake dorewa, domin da samu da babu samu dama don Allah aka yi.
Madalla malam, wani kira zaka yi wa al'umma akan wannan dabi'ar?
Dan haka ina kira gare mu cewa waɗanda su suka ki yadda su bi karantarwar musulunci suka tsaya akan al'ada, in za su yi al'adar su to su je su tsaya can su da abokan su masu irin waɗannan al'adu, amma kada su rinka yadawa duniya balle su ainihin karantar da wani abin da zai haifar da wata musiba a wasu gidajen. Domin wasu ana zaune lafiya, zuciya ba ta da kashi, watakila ke da aka nuna hotonki da mijin nan naki in ilimi ne da kuma ainihin wato wayewa da kyan halitta baki kai wata ba, to sai gashi nan a yadda ma kike ki aka yi miki irin waccan da ba a yi mata ba. Dan haka inda watakila da ta samu natsuwa saboda bata gani ba a wajen kowa, bata kuma ji labari ba, sai ta hakura ta saduda. Amma ganin yadawar da kuka yi ta tayar musu da hankali har su ma kaga watakila an yi shiri za a yi auren da mutum mai kamala, mutumin kirki ko, amma saboda ganin abin da kuka yada sai ya zama an wargaza wadancan auren da babu kusan su ba, su ma basu san ku ba, amma abin da kuka jefa a duniya ya haifar da sharri. Dan haka mu guji wannan, mu ji tsoron Allah. Ba laifi bane ga mai hali kar ya kuntata, kar ya yi koro, a'a yayi abin da yake iyawa, amma ya tsaya tsakanin shi da masu hali irin nasa. Amma zancen ka daga kana yadawa a duniya wanda al'ada ce ba addini bane, abinda addini ya karantar da mu shine idan mutum yana son aure, abin da yake a hammu haja, wanda yake komai zamowa wajibi, wanda yafi cancanta shine sadaki almahar. Shi sadakin ma zaka bayar da shine gurgurdon karfinka, amma musamman ga masabar mu ta malikiya shine kada ya kasa da rubu idan da ke nufi. Sannan kuma auren da yafi daraja, yafi mutunci da lada shine wanda aka yi rangwame wajen sadakin sa.
A bayan nan dai masu fada a jinna kara jan hankalin matasa akan su rika yin taka tsantsan da abubuwan da suke kallo a yanar gizo don gudun tabarbarewar tarbiya, ganin yadda aka fitar da rayuwar ƙarya a dandalolin kamar yadda alƙalmin ƙiddiga suka yi ni. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdurrahman da na shirya kuma na gabatar ke muku fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bisalam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Azumi ibada ne, sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun hada da rage yawan sukarin dake cikin jikin dan adam da kuma kona kitsen dake jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki, wanda hakan yake taimakawa wajen kare aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin dan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a watan azumin Ramadana zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu, duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya dake Abuja wato Nizamiye, inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita gare ka.
To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci, saboda haka sai a dauki 'yan mataki na dabaru, misali da rana idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa, aikin da za a iya shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa, wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa har zuwa lokacin da za a sha ruwa, kuma in Allah ya kai mu sai a sha ruwa, sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa. Wanda Allah ya hore musu kuma da dan na'ura sanyaya daki ko wuri ko office, in sun shiga irin wannan wuri to za a samu saukin ruwan da zai fita daga jikinsu, shi ma zai saukaka maganar wato kishirwa kenan.
To likita, yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu?
To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganinsu da zai dace da yanayin azumi. Wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha magani shi ya zama shi ne na safe kenan, sannan lokacin buɗe baki sai ya sha magani shi ya zama shi ne kamar na dare kenan. In aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba. Sannan musamman masu ciwon sukari dole duk da ana azumi su kula da yanayin abincin da aka ba su shawara, saboda ya kasance shuga din ya zama a yadda ake buƙatar shi.
To likita, wace shawara zaka ba mu masu gyamban ciki wato ulcer domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba?
To masu ulcer suma wato masu fama da gyamban ciki da buƙatar su ci gaba da shan maganin su. Idan sau biyu kake sha a rana, ka gani zaka sha lokacin buɗe baki da lokacin sahur da sauransu. Sannan abubuwan da aka ce su kiyaye, to da buƙatar su kiyaye din ya danganta ga tsananin ciwon nan, shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan. Saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci, aka guji abubuwa masu tsami da su lemon mai gas da sauran abubuwa dai da aka ce su guda, kuma suka sha maganin su, insha Allah mutum zai iya yin azumin shi.
To likita, musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi, shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi?
To kasancewar azumi ibada ne, komai nashi har da maganar shan ruwa da sauransu abu ne na ibada. Idan mutum ya zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan, ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi. Idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka, sannan ka sha ruwanka, babu wani haifi. Wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki, amma in ba don haka ba, babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi. Ni kan idan na yi azumi, abinda nake fara kurba da na samu ɗan dabino nan, to ruwan sanyi ne insha Allah.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce, mu da muka saba da motsa jiki, yaya ya kamata mu yi a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da buɗe baki ya kamata mu yi atisayen mu? Tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau, jihar Zamfara.
Azumi baya hana motsa jiki, wanda ya saba kuma ya ga zai iya ci gaba da motsa jikin shi. Illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba, to ba lalle ba, dole sai ka hakura.
To madalla, yanzu kuma Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi zai yi mana ƙarin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer wato gyamban ciki. Likita, gare ka.
Ga marasa lafiyan da sun suna da peptic ulcer disease, wato ulcer kenan na wannan ciwon cikin nan, to ya kamata a ce sun kiyaye azumi. Azumi Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ne akan za mu iya yi, amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma wanda ba su lafiya. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Baqara, yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum sai ce mene mariban aw ala safar. To wannan mariban din nan ya hada da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in yayi awa 4 5 6 bai ci abinci ba zai iya damu shi. Akwai wanda suke assessing rigima sun yi azumin nan, bayan kuma Allah ya riga da ya kawo mana sauki, sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa, to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya da su asibiti, ko sai ga in kwana 3 kwana 4 ana ta maguna na allura. Allah ya riga da ya kawo sauki, to sai kai hakuri, sai hakuri kuna shan azumin. Kun ba ma sallan a zo a ci azumi ba, ga mutum da yake yawancin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai wato ainihin yaji abincin da akwai a lot of kama a ce gas irin wanda ya hada da irin kayan su irin sodas din nan ko irin kayan lemo na kwalba haka mutum ya da kyau ya kiyaye su saboda za mu maimai abubuwan kamar haka ne guda biyar in kana so kai fighting against ulcer ko kuma kai protecting kanka ko kai preventing wanda ka san kana da shi na farko abinci ne mai yaji na biyu abinci ne mai maiƙo na uku abinci ne wanda yake da tsami na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci sai sa mukan ba da shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ci abinci sau shida a rana wanda zai ci ai sau shida yawa a ba na ce wai ka tara abincin bane kowane ci sau ɗaya ka zauna ka ci da yawa a ko da kaɗan kana ci kowane bayan awa hudu haka yana hana hyper acidity wato ainihin acid ɗin da yake jikin ɗan adam kowane ɗan adam yana da shi yana hana shi taruwa daman in ya taru ulcer nan ba kuma mai illa ciwo ne sai wannan acid ɗin ne ya je taɓa ya kai ji almisali yau kamar ka ji ciwo a hannunka sai ka zo ka ɗebi yaji ka sa a dole zai maka zafi to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi so ayi haƙuri da azumi sai a samu malamai na addini
Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar har kullum nake cewa Rigakafi ya fi magani mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Jama'a masu bi mun kwana mun tashi lafiya. Ni ne suna Silva Musa a nan Kaduna. Kamar yanda muka sani muna lokacin azumi ne wanda mu Krista muke kiran shi Lent. Lent lokaci ne da Yesu Kristi a cikin Matta, a cikin Luka da kuma Yohana. Yesu Kristi ya yi azumi na tsawon kwana 40 bai ci ba bai sha ba. To saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa. To akan fara wannan azumi kwana 40 kafin ranar Easter. To abubuwa guda uku ake bukata ga kowane Krista a wannan lokaci na Lent. Farko shine addu'a. Ana bukatan kowane mabiyan Almasihu ya kasance mai yin addu'a. Zaka nemi gafaran zunubanka, zaka yi addu'a saboda wayansu, zaka yi addu'a saboda kanka. Na biyu, ana bukatan ka kayi azumi. In baka iya yin azumi sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci domin kana tunawa ne da rayuwar Yesu Almasihu lokacin da ya zo duniya. Na biye da shi ana bukatan ka zama mai bayarwa kana ba ma waɗanda ba su da shi marasa galihu. Za ka iya tattara kayanka ka kaiwa gajiyu ka kai ba marayu da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu waɗanda aka kona musu gidaje ko kuma aka karkashe yan uwansu wurin da ake kira IDPs. To a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakonki. A ƙarshe mu sani cewa Yesu Kristi mutuwansa da tashinsa ya bamu yanci ya bamu zarafi. Mu kira ga sunansa domin akwai jarabobi daban-daban wanda Yesu Kristi ya fuskanta. A wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana, amma ya za mu yi mu fuskanci waɗannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi. Ubangiji Allah ya bishe mu. Amin.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.